Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu da yammacin Laraba nan 18 ga watan Mayu, assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25-22-16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook shi ma kai tsaye a shahin VOA Hausa. Anyamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwani. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Wai shin wannan tallafin man fetur da ake ta cece ku ce akai me shi? Shin tsada ko arhar mai na da alaka da barin tallafin mai ko cire shi? Yaya kuma dangantaka tsakanin darajar naira da tallafin mai? Yau mu da ku baki daya za mu ƙara fahimtar wannan batu tare da taimakon Dr. Aliyu Tilde.
Haka batun yake Jamila. Labarin dan iya ma dai yau akan wannan farashi ne na man fetur. Hatta ita ma tambayar da muka yi masu saurari a Facebook akan wannan magana ce ta farashi ko tallahin man fetur. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance tare da mu. Ku ji bayanan da Dr. Aliyu Tilde zai yi akan wannan batu.
A fahimtar ku, me ya tallafin man nan da ake ta cece ku ce akai? Wannan ce tambayar da muka yi muku a Facebook ga amsoshin wasu daga cikin ku.
Tallahin mai wani tallahi ne da gwamnati ke bayarwa ga 'yan kasuwar man domin rage kudaden da suke kashewa na dauko man domin tabbatar da an sayar da shi a farashin da gwamnati ta ayyana, wanda cire shi zai sanya 'yan kasuwa su sayar da shi da tsada, wanda hakan zai haihuwar da tsadar kaya musamman kayan amfanin yau da kullum. Sako daga Aminu Dan Kaduna Amanawa.
Tallafin man fetur yana da amfani amma fa a kasashen da suke kishin al'ummar kasar su. Mu a nan Najeriya lalata ta kai kusan zukata sun gama mutuwa, kowa kudi kawai yake so. Baya son wahala a tara kudi, ba ma damuwa da halal ko haram. Indai ka samu kudi to kai waliyi ne. Wannan shi yasa kowa yake neman kudin ido rufe. Yasa amana ta zama tsohon yayi. Cin amana ya zama kwalliya a gurin dan Najeriya. Sako daga Muhammad Tukur Adamu Madaka.
Abinda ake nihi da cire tallahin mai shine wasu tsiraru ne waɗanda gwamnati ta ware don su yi mata dakon mai daga waje. Dubban biliyoyin daloli ne gwamnati take kashewa da nihin su waɗannan masu dakon su shigo mata da man fetur. Amma duk da makudan kudaden da ake basu da zarar sun shigo da man sai su karkata akalar man zuwa wasu kasashe makwabta ba tare da 'yan kasa sun amfana da shi ba. Wannan yasa gwamnati take asarar kudaden da ya kamata 'yan kasa su mora kenan wajen ayyukan more rayuwa. Sako daga Shitu Isa.
Tallafin mai wani taimako ne da gwamnati ke yi wa talakawanta ta hanyar ba da wasu kudade ga wasu tsirarin mutane, wato 'yan kasuwa, dan su yi amfani da shi wajen biyan kudin dako, wanda hakan zai sanya su sayar da man bisa farashin gwamnati, wanda hakan ya citura ga su 'yan kasuwar su samar da isasshen man ga talakawa. Abin na da alaka da abin da Bahaushe yake cewa kura da shan duka gardi da kwace kudi. Mu dai fatan mu Allah ya sa janye tallafin man ya zama alkhairi ga 'yan Najeriya. Sako daga Jamilu Muhammad Gwaran.
Hanya ce wadda masu mulki suke amfani da ita wajen yima mutanansu alhorma domin su yi kudi na ban mamaki. Shine dalilin da ya sa mahukunta ba su bukatar gyaran hanyar da zamu isar da fetur wa kawunanmu, sai dai tsirarin cikin mu su amfana da tallahin. Muna goyen bayan cire shi. Sako daga Ibrahim IBB.
Ba abin da cire tallafin man nan zai kara wa 'yan Najeriya in ban da shiga cikin kunci, kangi, takaici da kuma wahalhalun rayuwa. ko kadan gwamnati bata yi basira da hangen nesa ba anan sako daga Abdul Ali Muhammad Baba
a tunani na tallahin man fetur shine misali a ce yan kasuwa da gwamnati na siyo mai daga ƙetaren ƙasar nan misali kowace jarka akan naira 13 to yanayin dawainiya da kuma transport zai iya zuwar musu nan gida Najeriya akan kowace jarka naira 20 kaga yan kasuwa kenan za su rinka sayar da jarka akan naira 25 to maimakon haka sai gwamnati ta biya wani kaso na abinda yan kasuwa suka kashe na daga cikin dawainiyar transport sai ta ba su damar sai da kowace jarka akan naira 20 maimakon naira 25 to anan kaga ashe janye tallahin man fetur illa ne ga rayuwar talaka a gani na ba yan kasuwa aka janye ma tallahi ba illa talaka sako daga Misbahu Muhammad
a halin yanzu talakawa ke ba da tallafi ba gwamnati ba saboda a da da gwamnati ke badawa muna sayan mai akan naira 85 amma a yanzu akan naira 145 kaga talakan dai yanzu shike ba da tallafin sako daga Sani Muktar
kai VOA kar ku wahalar da mutane dan Allah ku fadi wa mutane me aka nihi da shi kowa ya huta sako daga Muhammad Zakariya man saurare shi magogan naku wato dan iya ba a bar shi a baba a wannan batu na tallahi ko rashin tallahin man fetur ko farashi ko tsada ko arhamun fetur duka yawa to kahin mu har tattauna da Dr. Aliyu Tilde ga Isa Lawan na Ikara da labarin dan iya
yau dai a zaune na iske dan iya cikin damuwa nace yaya garin dai dan uwa yace bari kawai na ikara abubuwa ne duk suka taru suka yi min yawa musamman game da farashin man fetur din da yan kasa suke ta faman kokawa ko da yake dai na lura duk da haka ko su yan kasar dake faman yabawa kamar dai yadda ni ma wata ran idan na zauna sai in ga kamar gwamnati ta yi gaggawa musamman ganin wasu yan kasa na ta faman kukan yunwa sai dai kuma duk da haka yanzu na fara samun natsuwa cewa idan muka yi hakuri wata ran da sannu za mu ji dadin rayuwa musamman ganin Najeriya yanzu ta samu shugaba dan baiwa nace amma fa dan iya kasan wasu yan kasa na cikin kunci don yanzu ma ta kai ga wasu yan kasar yini suke babu ko na kalaci shi yasa ma wasu ke ganin karin kudin mai a irin wannan lokaci na tsanani akwai alamar ganganci dan iya ce a dakata in fada maka gaskiya cikin azanci ko kasan tsakanin gwamnatin bayar ta yanzu akwai bambanci shi yasa ma yan kasa suka kekasa kasa game da cire tallafi can a baya saboda gudun cin hanci don ko sun san ko an cire tallafin a wancan lokaci to lalle za a bar su cikin takeici amma kaga yanzu ya fito fili cewa wannan gwamnatin tana yaki da cin hanci saboda haka zai wuya wasu tsiraru su danne tallafin da za a ware gefe guda ballantana ma su ce wai za su ci don haka ne nake tunanin wannan tsarin tsame hannun gwamnatin tarayya zai taimaka wajen timurmusa talauci nace amma duk da haka dan iya ya kamata ka sani wannan karin mai zai iya sa wasu yan kasa su galabaita don ko duk da yake an ce wai wannan tsari zai sa manya wadata kasan dole ne wasu masu gidan man sai sun yi cuta kuma a ƙarshe dai zaka ga talaka ne za a bari yana ta neman mafita dan iya ce na ikara dama ai wahala a rayuwar duniya sai dai Allah ya takaita kuma duk wanda ke son baiwa sauran tsaren shirata ya da wajibi ya dora wa ran shi hakuri cikin kunci ko kuma wadata saboda haka akwai bukatar mu yi hakuri tunda yanzu dai kan mun gamsu cewa an samu gwamnati mai tsafta don ko yanzu an yi nisa wajen tunkuda duk wata kazanta da alamu ma Najeriya na dab da tserewa tsaren da ke ta tatata nace to dan iya Allah dai ya fidda mu daga dukkanin matsala saboda har yanzu fa akwai wasu masu neman hanyar da kasar nan za ta ci gaba don ganin sun lalata don an ce har yanzu akwai jami'an gwamnatin Buhari da kan karbi salala kamar dai yadda wasu masu hada-hadar mai da jami'an gwamnatin dake aiki bangaren mai suka jefa mu cikin wahala su kuma suna ta bindindin a cikin daula saboda kawai da sun ga dukiyar kasar mu galala don haka ko a cire tallafin mai ko a bar shi a wannan kasa ya zama dole mu koma ga Allah saboda yan siyasar mu sun dade suna mana talala wanda ta jefa kasar nan cikin matsaloli kala-kala amma idan Allah ya yarda da sannu kwanan nan zamu fara walwala
na ikara ikon Allah Jamila Kinji
bayani sosai
kin da bayani sosai ko
alright
to Allah ya kara hikima da basira ma saurare ku gyara zama kuma waɗanda ke biye da mu a Facebook in kuna da tambayoyi ku aiko mu mika su ga Dr. Aliyu Tildon da zamu tattauna da shi akan wannan batu.
Shugaban kasa ka taimaka dan Rasulullahi
dan Allah dan Rasulullahi
a bangaren mayin fitar arewa da mun ga masifa
arewa kan mun ga mayawo da
gaba
Mujan Amina baban Sali
bangaren mayin fitar
wallahi babu da fitar
mun yan arewa da mun ga mayawo
a yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 a san
mun bai cike nan jan sai a ce mana dila din mun je ga dila yace gullag maje mun zo mu gullag maje sai su ce a matata ne
ni ko
shin waya yake zaki
ya take ne dan garba
mana
Black market. Yanzu Chali yace yanzu mai ya zama 100 and something.
Currently the black market.
Assalamu alaikum Dr. Tilde ina wuni?
Lafiya lau alhamdulillah.
Yawa ya ayyuka?
Mun gode Allah alhamdulillah.
To muna godiya sosai da ka bamu dama mu tattauna kuma kai mana ƙarin haske, ƙarin ilimi da faɗakarwa akan wannan batu.
Yawa
a wannan waka ta Ali Makaho yace wannan waka ta dadewa tun baya ba amma gashi ta daidai da wannan lokaci yace wai sai a ce musu dealer an suka je dealer a ce black market in an je black market a ce a matata ne
eh
me zaka ce akai
to dalili shine bismillahir rahmanir rahim dalili shine shi sha'anin mai kullun yana tafiya ne da karfin naira ko kuma a ce dola domin haka duk lokacin da naira take faduwa dole za a samu mai yana ƙara tsada haka sannan kuma mai abu ne wanda kowa yake amfani da shi kowa daga manomi a gonarsa da mai shiga mota da menene da mai komai dai da mai ake yi so domin haka wata wato haja ce wacce take tilas a samar da ita tilas kuma kowa ya yi amfani da ita domin haka hanya ce mai sauki wacce za a iya samun kuɗi ta wannan hanya din so idan aka ga dama gwamnati tana iya fito da wasu tsare-tsare waɗanda kamar yadda wani ya faɗa da cikin wanda suka ba da nasu ra'ayin a cikin Facebook idan ta ga dama tana iya buɗe wata hanya ko kuma ta kyale waɗansu su yi ta amfana da wannan to an sha yin wannan a baya gaskiya amma a yau abun ba haka yake ba bana jin wannan gwamnati akwai wani wanda za ta so haka kawai ta buɗe masa hanya saboda ya rika cuta sannan yana yin arziki da wannan cuta amma dole mai zai ci gaba da wato yanda ake sayansa zai ci gaba da tsada muddin naira ta ci gaba da lalacewa
yawa dakta wannan batu na man fetur in muka duba zamu ga kamar ya janyo ko ya haihuwar da ra'ayoyi da suka sha bamban da juna wasu suna magana kamar sun gane abun wasu kuma suna magana kamar basu gane ba wasu su ce suna goyen baya wasu su ce ba sa goyen baya wasu kuma basu ma san me ake magana ba balle har su samu ra'ayin suna goyen baya ko ba sa goyen baya wani bayani zaka yi wannan matsala da ake ciki yanzu tallahin mai ne ko farashin mai ne barin tallahin mai ne ko cire tallahin mai ne me ake ciki ne yadda talaka zai gane abin da ake nihi
to daga farko wato abin ne ya zo lokaci haka a cikin kwana kamar 6 da ya wuce ko da aka yi wannan bayani ko 5 haka daga farko batun tallafi aka yi cewa an janye tallafi in fact daga farko ma cewa aka an yi deregulating wato an bar wa yan duka su ci karen su ba babbaka akan abin da ya shafi yadda man fetur sai dai kawai an ce musu cewa kada su sayar fiye da naira kaza a lita to da an zo gwamnati ta karya taunin cewa ba wai regulation bane domin ba ta san a ce ta bar wa yan duk kasuwa su you know cikaran su ba babbaka to sai you know aka kawo bayani kuma cewa a tallafi ne aka ce to alal hakika kamar ga hiran da naji da CPRO na NMPC suka yi you know wani gidan radio muhawara shi da kansa ya ce idan akan naira 90 ne ko 87 to babu batun da tallafi kana iya ka sayo mai idan ka samu dola akan naira 199 to zaka iya shigo da mai ka saida a naira 87 kuma zaka ci riba wannan abin da ya faɗa kenan wato ashe kin ga babu zancen tallafi kenan to amma da aka zo sai aka yi zancen cewa a tallafi ne aka ci so sai muka yi ta muhawara akan tallafi saboda a duk duniya babu gwamnati da ake gudanar da ita ba ta tsewa mutanen ta tallafi ana ba da tallafi a cikin fanni daban-daban Amurka akwai wani abokin mu farfesa da yake aiki anan yayi dogon sharhi akai yace akan harkan noma kadai ana ba da tallafi na biliyan 20 duka shekara saboda a tabbatar da kowa ya samu abinci cikin sauki to a Ingila naje wani kauye ana ce masa Lincoln naje gona ce ta shanu sai na iske hatta petrol din da shi mai wannan gona yake sha ko kuma diesel kai wanda yake amfani da shi a gona wato an za a sayar masa ne a kasa da abinda sauran al'umma suke saya kinga wato akwai ya tallafi kenan to haka duka a duniya ake yi saboda ba za a bar komai kawai akan yanda kasuwa yake ba jama'a za su sha wuya to da zarar an ce tallafi ko kuma za a cire tallafi to da yawa daga cikin mu za su taso su ce ba mu yadda ba to su kuma waɗanda suke so su yi dukiya da abun yan kasuwan abun da sauransu suna ganin cewa ya kamata a cire saboda su cikaran su ba babbaka to gwamnati sai ta shiga ta ga abun da za ta yi domin kowa ya amfana to sai aka ce ai ba ma batun da tallafi bane na karanta jawabi wanda Vice President Osinbajo ya rubuta a Facebook din sa ni shine jawabi da yayi wanda ya fi gamsar da ni a ciki ya ce ba wai zancen cire tallafi bane saboda dama wannan da tallafin babu shi to kin ga wannan ya zo daidai da zancen da Garba din yayi kenan a cikin waccan muhawara din yadda abin da ke faruwa shine gwamnati ba ta da dola isasshe saboda faduwan da farashin mai a kasuwan duniya so ba ta da isasshen dola wanda za ta baiwa NNPT su shigo da mai kuma ta baiwa sauran yan kasuwa su ma su shigo da mai tsarin da aka yi shine da Lagos da Abuja NNPT ne za ta yi kokarin shigo da man da za ta ba su sannan sauran Najeriya su kuma yan kasuwa ne da su shigo da shi su sayar so ya ce har zuwa kamar farkon shekarar nan an daure an ci gaba da ba su dola a official rate na naira 98.50 to amma sai gwamnati ya zan cewa ba ta da isassu da kuɗi a wannan daga wannan lokacin zuwa yanzu so domin haka dole ta dakatar da baiwa su wannan independent marketers din dollars a wannan official rate din sai dai su je su nema a black market kin ga kuwa dole za su je su nema ne za a tsawwala musu don kila bankuna ko da sauransu za su ba su akan naira 350 or so so idan suka je suka siyo man nan suka kawo to kin ga zai yi wahala su zo su sayar da shi kamar shi wanda ake bashi dola a yanda gwamnati ta kayyade wannan shine ya jawo mana babu manna a wannan lokaci din to kuma muddin gwamnati ba za ta ci gaba da bayar da wannan dollar din at official rate ba to za a ci gaba da samun wannan wahalan mai din wannan bayanin da yayi kenan da yasa suka zauna suka ga cewa to abinda za a yi shine kamar kuma yanda ministan mai ya bayyana cewa sai aka kyale su yan kasuwa su je su nemi dola din su a black market dai. So kuma sannan aka ba su dama idan suka kawo man su sayar a yanda suka ga dama, amma kar ya wuce naira 145 a lita. To kin ga wannan bayani ana iya fahimtarsa, amma inda aka ɗebo mu aka ce mana a subsidy ne, a regulation ne, a kaza, shi ne yasa hatta irina you know muka ce ba mu yarda da irin wannan abun ba. Ka cire subsidy a takin zamani, ka cire subsidy a man petrol, ka cire subsidy a kaza, wannan ba zai haifar da alheri ba.
Yawwa, dama yawwa ga wani ya rubuto tambaya a Nurain Abubakar yace dan Allah VOA Hausa. Tambaya ta ga Dr. shine cire tallahin man petrol a wannan lokaci akwai wani kwarin gwiwa ko kuwa?
To, mutane da yawa gaskiya su suna ganin kwarin gwiwa saboda gwamnatin da ke ci yanzu an yadda da wanda yake shugabanta. So ana ganin cewa ai idan aka cire ko kuma yanzu kamar yanda na yi bayani ba wai zancen a cire bane, a idan aka kyale yan na kasuwa su sayar har naira 145 to man nan zai samu. To samuwar mai abu ɗaya ne, wannan ana iya samar da shi a naira 145. Dalilin da ya sa kenan kika ga har ma za a ci riba masu, dalilin da ya sa kika ga su yan na kasuwa suna ta murna kenan akan wannan abu. To amma zancen petrol ba wai ba sun samar da shi bane kadai, idan ka samar da shi da tsada kamar yadda shugaban da kasa Muhammadu Buhari yake faɗa tuntuni, idan ka samar da shi da tsada to kuma zai jawo waɗansu illoli wa al'umma. Wannan ra'ayinsa kenan tuntuni, kuma ni na tabbata ra'ayinsa kenan har yanzu, sai dai kawai da abun ya zama dole da sai ya yadda din an yi wannan din. Amma abin da ya faɗa gaskiya ne, saboda mai yana shafan komai na rayuwar dan Najeriya. Dalilin da ya sa kenan idan aka ƙara idan aka ƙara farashin mai kome yake tashin koren zabi. So a ƙarshe talaka zai sha wahala duk da cewa ga mai ana iya samu, amma kuma kudin da zai rika biya to gaskiya zai sayi abubuwa da tsada, zai biya mota da tsada. Alal misali mu da daga nan cidda zuwa Jisna kurkusa ana biyan naira 100 ne. To yanzu daga ambaton wannan abun kwana uku hudu din nan ana biyan naira 150. Naira 50 din nan ba gwamnati ce za ta bayar da shi ba, talakawa ne za su cire daga cikin aljihunsu. To haka nan idan sun je su sayan magi, idan aka yi magi din za a dauko daga Lagos zuwa nan Tilde, kin ga dole sai an biya kuɗi, domin haka su ma za su kara. Don haka komai haka zai yi ta karuwa, zai yi ta karuwa, zai yi ta karuwa. So a ƙarshe talauci zai karu, wannan zahiri ne.
Yanzu kamar yadda gwamnati take iya ƙayyade farashin mai, su kamar masu motocin sufuri na jama'a su ba za a iya ƙayyade musu ba?
A'a, ba zai yi ba, ba zai yi, ba zai yi wuya. In fact ya fi sauki ma ta ƙayyade mai ta bi tanka-tanka, domin tankokin dududu guda nawa ne, amma motoci ba wanda suke Najeriya miliyan nawa ne. Babu yanda za a yi gwamnati a ce za ta kayyade wa mota kayan da za ta dauka a nawa za ta dauka daga waje zuwa waje a kaza za su iya. An wuce wannan zamani.
Yawa, Dakta, in na fahimci wannan bayani da kai mu ce gwari-gwari ko in ce dalla-dalla don talakan Najeriya ya gane, wato wannan batu dai ba batu ba ne na tallahin mai an cire shi ko kuma ba a cire shi ba, batu ne na ƙarancin mai sanadiyar rashin yawan dala a ƙasa.
a kara da farashin mai saboda babu isassun dola wanda gwamnati za ta baiwa ƴan na kasuwa su shigo da shi cikin arha. Dole su je su nemi wannan dola din cikin tsada, kuma dole su zo su sayar da man da tsada saboda su ma su fita.
Yawa, to Dokta, a cikin bayanin shi mataimakin shugaban ƙasa Hoshin Bajo ya ambaci cewa da alamar za a karya darajar naira, duk da dai shugaba Buhari kwanakin baya ya ce ba zai yarda da haka ba. Menene zancen haka?
To wallahi shugaba Buhari, ko ina kinsa yayanmu Buhari, ya samu kansa cikin wani hali da bai yi tsammani ba, don bai yi tsammani cewa idan ya karbi mulki za a zo a samu babu naira a daya, babu dola ba a hannun gwamnati, da kuma abubuwa za su yi muni haka. Don haka shi har farkon wannan shekara, imaninsa shi ne duka interview da aka yi da shi a waje, da wanda ku VOA kuka yi, da wanda CNN suka yi, da Al-Jazeera a Qatar, a Amerika, a ina ne, duka interview da aka yi da shi sai an tambaye shi batun karya darajar naira, kuma ansarsa ɗaya ce, kuma ni na tabbata wannan ansa ita ce a cikin zuciyarsa har yanzu, kuma har ya mutu ba zai canza ta ba, sai dai tilasta sa kawai ya kyale a yi. Shi cewa yake yi idan ai an sha karya darajar naira a baya, kuma ba a amfana daga wannan karyawa din ba, sai dai kawai talauci ne ake ƙara jefa ƴan Najeriya. Kuma bayanin da yayi ya zo daidai da abinda masana tattalin arziki ke cewa, idan a ce tamkar China Najeriya take, kanda tamkar China ne, wato muna kere-kere, muna fitar da abubuwa ana saya a duniya, to karya darajar nairanmu to zai ƙara kawo mana arziki a Najeriya. Amma idan kusan komai shigowa da shi muke yi, to duka inda aka karya darajar wannan da ƙasa ɗin wacce ta dogara ne da shigo da abubuwa, to fa za a ƙaru ne kawai da shan wuya da talauci da kuma karya doka da matsaloli dai ga sunan dai iri-iri. To wannan bayaninsa kenan koyaushe. To amma yanzu kamar kwana biyar ko hudu da suka wuce, Sahara Reporters sun buga, kuma gwamnati bata karyata ba, kuma har yanzu ban ji wanda yace karya bane cewa za a karya darajar naira zuwa naira 280 zuwa ga dola daya. Yanzu ana wajejen naira 200 ne, so kinga za a ƙara naira 80 kenan. Gwari-gwari idan za a faɗa, wato kamar a ce za ki je ki siyo fakitin dunkulen magi ne a kan naira 200 kika saba saya, to yanzu idan za ki je kasuwa a ƙarshe za ki saye shi naira 280, an ƙara masa naira 80. To wannan tabbas yana zuwa. To Buhari ra'ayinsa shi ne kada a karya naira saboda za ta jawo kunci. To amma kuma an taru, gwamnoni sun taru, ƴan assembly ne, su wane ne, duka sun taru sun nuna cewa lalle-lalle idan ba a karya nairan nan ba, to ba za a ma iya gudanar da gwamnati ba. Yaya ne ba za a iya gudanar da gwamnati ba? Kaddara gwamnanmu a nan a jihar Bauchi yana karɓan a ce naira biliyan 2 ne a wata daga Abuja. To albashin jihar Bauchi biliyan 2 ne da ƙari. Kin ga ashe idan ya kawo zai raba wa ma'aikata ne kawai ya koma ya zauna, babu abin da za a iya yi na kwabo na gwamnati ba zai yi ba. To domin haka su a ganinsu ai idan aka karya darajar naira, to za su samu naira mai yawa fiye da yanda suke samu yanzu. Domin idan aka taru a Abuja aka ce za a raba dola miliyan 500 ne, to idan da abinda gwamnan Bauchi zai dawo da shi saboda dola da naira suna dola daya ga naira 200, to gwamnan Bauchi idan da zai dawo da naira
To masu saurare abin da ya sauka kenan iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru
da Daniel Brown da ya hada mana sauti da engineer mu Mr. Aiden Otku Halima Jumro ke sallama da ku huta lafiya.